Masu sauraro, Allah Libo sashin Hausa ne na muryar Amurka da ke zuwa muku kai tsaye a nan Washington DC akan mitoci 1622 da kuma 25. Abin nan mai da ke Jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen da za a iya sauraron mu a Jamhuriyar ta Najeriya sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM da Mad da FM da kuma Niyar da ke birnin Kwanni. Sannan a duk lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryen mu na kowane lokaci a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Yau 24 ga watan Janairun 2017, Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda, muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci. Yanzu karfe 10 na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Shugaban kasar Gambia Adama Barrow ya zabi wata mata wadda ta taka muhimmiyar rawa wajen hada kan jami'an adawa kasar don samun galaba akan Yaya Jammeh a matsayin mataimakiyar shi. A makonsa na farko da fara aiki, shugaban kasa Donald Trump ya fara da janye Amurka daga cikin bunƙasa harkokin kasuwancin kasashe 12 na yankin Trans-Pacific. Kasashen Rasha da Turkiya da Iran sun amince yau Talata su bada wakilai da za su sa ido akan yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya.
To, a cikin shirin namu har ila yau za ku ji cewa kasashen Mali da Niger da Chadi suna gudanar da wani taron gaggawa, za ku ji ko menene ya zafi. A ƙasar Kamaruku, a ci gaba da takaddamar da ake yi tsakanin yankin masu amfani da harshen English da gwamnati, kuma mun ƙasar sun rusa ƙungiyar masu amfani da wannan harshe tare da kama wasu daga cikin shugabanninta. To, ko yaya masu kare haƙƙin bil'adama ke kallon wannan lamari?
Ƙasar Kamaruku ta taka doka saboda kafin a kawo mutum shi an tabbatar da cewa abin da yake nan gaskiya ne, kuma muna tambaya kama sun da aka yi, me yasa aka kama, suna maganganu cewa an tura kuɗaɗe daga ƙasar waje.
To, sai dai hukumomin ƙasar ta Kamaruku sun kare matakin rushe ƙungiyar da suka yi.
Mun rusa wannan ƙungiyar ne domin mun ga su suke kawo mana cikas a ƙasar mu, kuma mun so mu zauna mu gyara al'amuran ƙasar mu, amma sun ki.
To, duk za ku ji ƙarin bayani kan waɗannan rahotanni, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Gambia Adama Barrow ya zabi wata mata wadda ta taka muhimmiyar rawa wajen hada kan jami'an adawa kasar don samun galaba akan Yaya Jammeh a matsayin mataimakiyar sa. Zaben Fatumatu Tambajang ya zo ne a daidai lokacin da Barrow ke ci gaba da shirin komawa Gambia daga makwabciyar kasar Senegal, inda aka rantsar da shi shugaban kasa cikin makon da ya gabata lokacin da Jammeh ya ki sauka daga kan karagar mulki. Jammeh ya bar Gambia ranar Asabar ɗin da ta gabata bisa barazanar ɗaukan matakin soja da ƙungiyar ƙasashen ECOWAS suka yi, da wato a da tsohon shugaban ya ƙi ya amince da nasarar da Barrow ya samu a zaman a zaben da aka yi ranar 1 ga watan Disambar bara. A wata hira da muryar Amurka ta yi da shugaba Barrow shekaran jiya Lahadi, ya ce zai kafa wani kwamitin sasanci wanda zai binciki zargin saba dokokin shugabanci a cikin shekaru 22 da Jammeh ya kwashe yana mulkin ƙasar. Wani mai ba shugaba Barrow shawara ya fadawa manema labarai jiya Litinin cewa kafin Jammeh ya bar kasar ranar Asabar, ya sace kuɗi dala miliyan 11 daga asusun gwamnati, ya kuma fitar da motoci masu tsada daga kasar ta jirgin sama. Dama ƙungiyoyin raji sun zarge shi da saba haƙoƙin bil'adama a lokacin mulkinsa, ciki har da ɗaura abokan adawa da 'yan jarida a gidan waƙafi.
A makonsa na farko da fara aiki, shugaban ƙasa Donald Trump ya fara da janye Amurka daga cikin bunƙasa harkokin kasuwancin ƙasashe 12 na yankin Pacific da kuma dakatar da ɗaukar sabbin ma'aikata a ma'aikatun gwamnatin tarayya. Ya kuma jaddada wa shugabannin majalisar dokokin ƙasar cewa maguɗin zaɓe ne ya hana shi samun yawan ƙuri'un jama'a a zaben da aka yi a watan Nuwamba. A wata ganawa da ya aka yi a fadar White House, wadda ta haɗa da kakakin majalisa Paul Ryan da shugaban masu rinjaye Mitch McConnell da shugabar 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai Nancy Pelosi da kuma shugaban majalisar dokoki na jam'iyyar Democrat Chuck Schumer. Mutane da yawa da suka sanda wannan tattaunawar sun ce Trump ya yi ikirarin cewa tsakanin ƙuri'u miliyan 3 zuwa miliyan 5 da aka yi maguɗinsu waɗanda suke zaune ba bisa ƙa'ida ba ne suka jefa abokiyar takararsa Hillary Clinton. Ba dai sami wasu shaidun da suka nuna an yi maguɗi a zaben ba, kuma tabbas in ma akwai babu basu kai yawan haka ba. Ms. Clinton ce ta sami galibin ƙuri'un da jama'a suka kada, inda ta zarce Donald Trump da ƙuri'u kusan miliyan 3. Trump ya samu nasarar zama shugaban kasa ne saboda ya samu ƙuri'u mafi masu rinjaye daga wakilan zaben Amurka waɗanda ma kusan suke wato waɗanda su ne suke zaben shugaban ƙasar ta Amurka.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasashen Rasha da Turkiya da Iran sun amince yau Talata su ba da wakilai da za su sa ido a kan yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya, yayin da suka kawo ƙarshen ganawar kwanaki biyu a Astana da jami'ai daga gwamnatin Siriya da kuma 'yan tawaye. Kasashen uku sun jaddada a wata sanarwa haɗin gwiwa cewa yaƙin Siriya da aka kwashe kusan shekaru shida ana yi, amfani da ƙarfin soja ba zai warware rikicin ba, amma ganawar neman sulhu ƙarƙashin ƙa'idojin Majalisar Ɗinkin Duniya ita ce kaɗai mafita wajen samun zaman lafiya. Haka kuma sun jaddada matsayarsu a kan ƙin amincewa da ƙungiyar ISIS da ta Nusra Front. Ana sa ran yin wani zagayen ganawar ranar 8 ga watan Fabrairu mai zuwa in Allah ya kai mu a Geneva, ƙarƙashin jagorancin wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya, Stefan de Mistura.
A yau Talata, kotun kolin Birtaniya ta yanke hukuncin cewa dole ne Majalisar Dokokin ƙasar ta ba da amincewar ta akan shirye-shiryen ficewar ƙasar daga Tarayyar Turai. Shugaban kotun kolin ƙasar David Nubaga ya ce wato shine sanar da wannan shawara, yana mai cewa an yi ta ne bisa tunanin shirin janyewa daga Tarayyar Turai, wato zai yanke wani fannin dokar Birtaniya ya kuma canza wasu haƙoƙin da 'yan ƙasar ta Birtaniya ke mora. A da gwamnatin Prime Minister Theresa May ta so ta yi amfani da ƙarfin ikonta wanda zai taɓo shafin wato dokokin haɗakar nan ta Tarayyar Turai a shafi na 50 don samun janyewa. Attorney General Jeremy Wright ya ce bayan yanke hukuncin, gwamnatin za ta bi hukuncin da za ta kuma yi duk abin da ya dace wajen aiwatar da shi. A shekarar ta gabata ne masu kada ƙuri'a suka zaɓi ficewa daga Tarayyar Turai a ƙuri'ar raba gardama da aka kada.
Ma'aikatan ceto sun ce yawan waɗanda suka mutu sakamakon da sa ƙanƙarar snow da ta gangaro daga dutse ta rufe wani babban otel cikin makon da ya gabata ya kai 14. Ma'aikatan ceto a Italiya sun gano gawarwakin mutane 5 cikin dare daga baruguzan ƙayataccen otel ɗin Riga Piano mai bene 4. Suka kuma ƙara gano wasu gawarwakin guda 2 yayin da jami'an kwana-kwana suka kutsa cikin baruguzan ginin. An zaƙulo mutane da dama da ransu daga otel ɗin wanda ya rushe, wanda ya ruguje sakamakon da sa ƙanƙarar da ta zubo, da kuma tarkacen da suka haddasa girgizar ƙasa a yankin tsakiya Abruzzo ranar Larabar da ta gabata. Har yanzu dai ba a san inda mutane 15 suke ba.
To, labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara watannin namu ne daga Jamhuriyar Nijar, inda shugabannin ƙasashen Mali da Chadi da kuma Jamhuriyar ta Nijar suka fara wani taron gaggawa a birnin Yamai domin yin dubi kan wasu matsaloli da suka shafi tsaro a yankin. Daga birnin Yamai ga rahoton da Sule Mumuni Barma ya aiko mana.
Shugaban ƙasar Nijar kenan bugo da ƙari shugaban taron ƙungiyar ALG mai kunshe da ƙasashe uku na yankin Liptako Gurma lokacin da yake jawabin buɗe taro a ɗazu da safe. Muhimman batutuwa biyu ne ke ɗaukar hankalin shugabannin ƙasashen na ƙungiyar ALG a wannan haɗuwa ta Yamai, wacce ke samun halartar Roch Marc Christian Kabore na Burkina Faso da Prime Minister Modibo Keita a madadin shugaba Ibrahim Boubacar Keita. Zartar da matakan faɗaɗa ayyukan wannan ƙungiya daga jihohin da ta ɓangaren su ne ƙasashen na Nijar, Mali da Burkina Faso ke makwabtaka da juna izuwa sauran sassan waɗannan ƙasashe, sai kuma matsalar tsaron da ke addabar jama'a. Ministar fasalin Nijar Hajiya Aishatu Bulama, mai alhakin jagorancin kwamitin haɗin gwiwar ministocin yankin Liptako, ta bayyana cewa
duk aikin da zamu yi yanzu shine ya zamu bunƙasa kiyo, ya zamu bunƙasa noma, ya zamu bunƙasa hanyoyi, ya zamu kirkiro hanyoyi da zasu sa yankokin nan su rayu, kuma hanyar da zamu yi kuma ta ya za a nemo kuɗin da za a yi aikin nan. Abin da ya shahi Nijar ba jaha Talabari kadai zata shaha ba, zata shaha hal duk sauran jihohin Nijar, haka nan ma Mali da Burkina Faso. Na biyu, yau kowa san cewa wannan yankin da namu na kasashen mu ukun nan akwai matsalar tsaro. Kenan shugabannin mu suka gano cewa ya kamata kungiyar nan ita ma ta sa hannu tunda aikin ci gaban kasashen ukun nan ne. To aikin ci gaba kuma bai yiwuwa in babu tsaro.
Akwai cikakken haɗin kai tsakanin waɗannan kasashe uku idan aka yi lura da cewa shugaban ƙasar Mali bai halarci wannan taro ba.
Kasan kai kaniya zuwa kuma Allah bai haka nan ba shine. Amma dai mun tabbata da president na Mali ya so zuwa dan bai samu zuwa bane ma ya turo prime minister din shi.
Domin tunkarar kalubalen tsaron da suka hada da ayyukan ta'addanci da na ƴan fashi da ake huskanta akan iyakokin Mali da Burkina Faso da Niger. Taron ministocin waɗannan ƙasashe da ya gudana a jiya jajibir ya shawarci shugabanni a kafa rundunar haɗin gwiwa kwatankwacin ta ƙasashen yankin tafkin Chadi. In ji ministan tsaron ƙasar Niger Kallamu Tari.
Mayan Hausa sojoji na ƙasar Burkina da ƙasar Mali da ƙasar Niger sun haɗu sun katse da irin matakan da za su ɗauka na tsare wannan iyakoki na ƙasashen mu. Shi ne ministoci su ma sun karatawa hannu bisa ga ranshi. Mun kira shugabannin ƙasa su zo don su ƙarfafa wannan niyya da mun ka ɗauka.
Akwai yiwuwar kafa rundunar haɗin gwiwa ne?
An riga an tsaida ta wannan, an riga an kafa runduna ta haɗin gwiwa ta ƙasashen waɗannan guda uku. Shekaran jiya mun hito daga Chadi, mun karatso ƙasa uku, Chadi, Cameroon, Nigeria, ba mu ga gonakai ba sai da mun ka shigo ƙetare na Niger. Duka wancan waje ko noma ba ai saboda matsalar tsaro. Kenan tsaro shine tattalin arziki. In babu tsaro babu tattalin arziki.
A shekarar 1970 ne aka kafa kungiyar kasashen yankin Liptako da zummar haɓaka tattalin arzikin kasashen Niger, Burkina Faso da Mali ta yadda za su samar wa al'ummomin su jin daɗin rayuwa. Sai dai matsalar tsaron da aka shiga a yau ta sa dole kungiyar karkatar da hankalinta akan batun tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Doka na san adin mutane to Allah za ki duniya na komi ka gani in ya baka.
To za mu sake komawa kasar ta Niger nan gaba kadan, amma kafin nan bari mu leka kasar Cameroon. Inda hukumomin kasar suka rusa kungiyar masu fafutukar kare bangaren harshen Ingilishi tare da cafke manyan shugabanninta guda biyar da kuma wasu matasa 15. Ga rahoton da Muhammad Awal Garba ya aiko mana.
Gwamnatin kasar jamhuriyar Cameroon ta rusa kungiyar 'yan aware masu neman 'yancin bangaren Ingilishi, musamman ma waɗanda suke amfani da harshen Ingilishi na Burtaniya a kasar Cameroon. Amma yanzu jami'an tsaro na kasar sun yi awun gaba da shugaban kungiyar da mataimakinsa da kuma ga takardar kungiyar da ma waɗansu mutane guda biyu waɗanda suke faɗa a ji a bangaren na 'yan awaren Ingilishi. Kungiyar Human Rights na kasar Cameroon suna kira da babban ya cewar gwamnatin kasar ta gaggauta sako mutane guda biyar din da ta kama, har ma da waɗansu matasa guda 15 waɗanda a yanzu haka ba a san an da gwamnatin ta ajiye su ba. Na tambayi wakilin kungiyar Human Rights na ƙasar jamhuriyar Cameroon Alhaji Bagudu Gidado ko me yasa suke neman a sako waɗannan mutane.
Kasar Cameroon ta taka doka saboda kafin a kawo mutum shi an tabbatar da cewa abin da yake nan gaskiya ne. Mu kuma muna tambaya kama sun da aka yi me yasa aka kama, suna maganganu cewa an turo kudade daga ƙasar waje. To a nuna mana abin da yake tabbatar da haka ba, nuna mana har ila yau. Kuma muna neman mu gana da waɗannan yara har yanzu dai ba nuna mana inda suke ba. Shi yasa muke kira kasar Cameroon da ta yi adalci, saboda ainihin wato tana wato kiyaye cewa tana demokradiyya. Wannan ba demokradiyya ba ne, wannan wato mai da kansu baya suke yi. Cameroon ta so wato ta take haƙƙin mutane, mu kuma masu kare haƙƙin bin adama ba mu yarda da irin wannan abu da ke faruwa ba. An kashe mutane da dama a wannan wato za mu ce tarzoman da ya soma a garin Baminda.
Har yanzu ɗalibai da sauran ma'aikatan gwamnati suna ci gaba da zamansu a gidajensu. Su fa sun ce idan gwamnatin ƙasar ta Cameroon ba za ta saware su ba, to a kai kasuwa. Wannan ne yasa na tambayi Muhammadu Bello mai ba da shawara ne a hukumar ministan cikin gida na ƙasar Cameroon, ya mini tsokaci na ko me yasa suka rusa wannan kungiyar na ɓangaren Ingilishi.
Mun rusa wannan kungiyar ne domin mun ga su suke kawo mana cikas a ƙasar mu, kuma mun so mu zauna mu gyara al'amuran ƙasar mu, amma sun ki. Kuma mun ɗauki aniyar ba za mu raba ƙasar mu ba. Kamaru guda ɗaya ce, ko da maganar da shugaban ƙasa Paul Biya ya yi a ranar 31 watan Disamban bara 2016 ya ce ba za a raba Kamaru ba. Idan har suna buƙatar mu zauna da su, mu kam a shirye muke.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Cameroon.
muhaye jirgin sama sai kamaru suma ya ne ahararu mani imtane a cikin hairu ga ahija nan ba alfaharu.
Dan zagogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe ne da minti kusan 15 nan gaba kadan zamu je ga shirin noma, amma kafin nan bari mu saki komawa jamhuriyar Niger. A jamhuriyar ta Niger, hukumar raye kasashe masu tasowa ta USAID da ke kasar Amurka ta taimaka wa wani kamfanin da ke sarrafa kayan itatuwa da kasar ta Niger ke amfani da su a matsayin abinci, musamman ma kayayyakin lambu da nufin inganta samar da kayayyakin abinci mai lafiya. Daga Damagaram ga rahoton da Tamar Abari ta aika mana.
Joseph Garvey shine daraktan Sahara Food a nan da Magaran da ke sarrafa ƴaƴan itatuwa.
To muna sarrafa abinci tare da kayan daji daga itacen daji. Amma muna yin bambanci, muna aika kadai da itacen da an samu su a cikin tarihi a Niger. Amma muna aika da danya, hanza, magariya, aduwa iri-iri da an samu su daga Niger ne suna zo. Muna sarrafa abinci diyawa kama mai, kama biskit, kama dambu, kama gari, kama kokoyo, kama limu. Abin iri-iri ne muna yi. Da akwai wani proje suna shi yawa ne. Suna nan a Niger da SNV ne sun iya shi. Da financement na USAID. Suna bada mu temaka a saya equipment.
Matan da suka ziyarci kamfanin na Sahara Food sun sha mamaki ganin yadda ake aikace itatuwan daji wanda a yawancin tunanin mutane dabbobi ne kadai yake iya amfana da su.
Baraka. Na zo ne daga jihar Gure. Gaskiya wannan abubuwan da muka gani mun yi matukar jin daɗi. Tunda muna da aduwa, muna da magarya, muna da kurna, ba mu san yanda su ai a sarrafa su ba. Yau aka kai mu wurin ma'aikatan inda ake sarrafa su ga aduwa na hadda manta.
Shi ta na hoto daga garin Murya. Mu mai masu aikin wake gaskiya nan mun ga abu mai kyau, kuma kai muna so mu ma mu samu koyemin su. Wannan kamar su sheshuwar kin wannan mai aiki da asken ranar wannan mu mutawo ma ganin shi yana.
A cewar Joseph Garvey din, babbar matsalar su dai bata wuce ta wutar lantarki ba, sai kuma yanda ya lura yawancin matasa ba su san muhimmancin aiki ba.
Matsaloli dole ne akwai su iri-iri nana azandar in kana yi entrepreneuria. Wuta misali ne, kulum-kulum wuta ta yawwa. Ka kwara aiki wuta ta tahi, sai ka jima wuta ta komo. Babban matsalan mu yanzu mutanen diyawa sun mance menene aiki, sun mance menene aiki mai kyau da za ta girma gidan aikin su. Shine babban matsala.
Tahiru Abdullahi wakili ne na proje yawwa a nan da Magaran. Burinsu ya ce matan da suke aiki da su da ma sauran mata su san muhimmancin sana'ar hannu tare da amfani da abubuwan da ake da su a yankunansu.
Mun gani duka abubuwan da suke yi abubuwa ne, abinci ne wanda yake fitowa daga daji. Itace namu na daji, ka ɗauka anza, aduwa, gawasa, taura shi ne suke sarrafa. Suna maida shi abinci, abinci na gari mai inganci a cikin jikin ɗan adam. Yan uwa mata ne da yawa zalla da suka fito daga karkara, su ne muka gayyato su zo su gani irin da abubuwan da ake a cikin gida, wanda maimakon wasu abubuwa da muke kawo muna ci wanda ba mu san ba da menene ake yanzu. To shi ne muke kira yan uwa mata da maza wanda suke sana'a. A yi ɗan tunani kaɗan wanda in muka gyara kayanmu zai hudu sunan mu, zai hudu sunan jama mu, zai hudu sunan kasar mu.
A yadda Joseph Garvey din ya bayyana mana abinda suke bukata ko kuma suke so shine a samu ci gaba sosai a fannin yaki da hamada wanda yawanci ake sare dazuzzuka, sai kuma kyautata tattalin arzikin kasa tare da amfani da ɗiyan itatuwa da ma itatuwan na dazuzzukan da ake da su a Niger wanda kuma yawanci suke da amfani ga lafiyar ɗan adam. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Tamar, yanzu ga Sarfil Hashim da shirin noma.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki.
wanda Nisar Filhashin Gumel daga nan sashin Hausa na muryar Amurka zan gabatar. Domin tallafawa cigaban noma a kasashe masu tasowa, kasar Amurka karkashin ma'aikatar da ke taimakawa kasashe masu tasowa, Millennium Challenge of Cooperation ko MCC a takaice, ta tallafawa kasar Jamhuriyar Niger da kudin saifa biliyan 250, wanda daga cikin kudin saifa biliyan 47 aka ware domin sabunta madatsar ruwa ta birnin Kwanni bisa manufar yaki da karancin abinci a duk fadin Niger. Wakilin muryar Amurka a Niger Haruna Mamman Bako ya duba mana wannan batu.
Yanzu dai ta tabbatar cewa kasar Amurka ta amince da saka biliyon 250 wajen guriyar Niger domin bunkasa noma, kiwo da yin hanyoyi da sauransu ta hanyar Millennium Challenge of Corporation da ake cema MCC. Daga cikin waɗannan kuɗaɗe, kasar ta Amurka za ta amfani da biliyon 47 domin sabunta damu ko gandarin birnin Kwanni, wannan ko da zummar bunkasa noman rani da na damana don yaƙi da karamcin abinci a cikin wannan sar. Wannan ya sa hukumomi na bariki da na gargajiya ganawa da manoman gandari domin fadakar da su akan wannan tallafin na kasar Amurka. Kuma a wurin taron mai martaba sarkin Kwanni Alhaji Muhammad Salifu yayi bayani wa manoman kamar haka.
Ma'anar taro shine kun san kowa na da labari cikin kasar Kwanni ko ma kasar Niger cewa gwamnatin Niger ta nemi gudunmuwa karkashin shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isuhu ga kasar Amerika a taimaka ma gandarin Kwanni. Kala dai mutane na doka abin waka harko, ya tabbata yanzu za a yi aiki cikin watan tara ya Allah ya yarda na Turawa. Kuma gudunmuwa ba karama ba, gandarin Kwanni kawai abinda za a kashe ciki miliyon 47. Idan ina son in tuna mutane, kudaden su ne na lango na su Turawa suka yi muna taimako da su. Wace a gudunmuwan mu wanda za mu nuna hakika mu mutane muke masu son abin nan kuma waɗanda sun kasance ciwon kansu. Dalilin wannan mun ka kira mutanen waɗanda da ni zada ma domin mun san cikin gandari akwai mutane da yawa da ba su biyan ekoki. Mun san da yawa akwai waɗanda aka biya miliyoyi su riki. Mun san da yawa akwai waɗanda suna nan shugabannin ne na masu ekoki an ba su kuɗaɗai sun ki zuba.
Shiko Aliyu Usman, shugaban ma'aikatar ONAHA mai kula da gandoran birnin Kwanni da Malbaza, ya ƙara muna bayani game da wannan taron.
Wani tallahi ne ƙasar Niger ta samo daga ƙasar Amurka na miliyar na guga miliyar 250 na aikace-aikace cikin ƙasar Niger, abinda ya shahi noma da kiyo da hanyoyi. To cikin wa'annan kuɗin miliyar 250, gandarin Kwanni shi ɗai ya samu kwatancin miliyar 47 wa'anda za a sa a yi wannan aiki. Bature ko bai sa dala shiga banza, so sun binciki wa'anda za su yi ma aikin so san a kana suke tahe. Cikin aikin da suka yi, wacce diya suke amsa ga manoma, wattan diya suka amshe ta mi suka gari da ita, shin cikin kashi 100 kashi nawa aka amsa? Saboda haka muka zo da mu da ma'aikatan kasar Kwanni muka taru da duk wani wanda a shugaban al'umma muka tattauna domin bashin da aka manomi shi kokari shi biya shi.
A nasa bangaren Abdu Mamman, shugaba na haɗin gwiwa na kungiyoyin manoma gandari na 1 da na 2, ya ce wannan taron na su gyara zaman su ne.
Dalilin wanga taro tallahi na wanda gwamnatin kasar Niger ya samu ga gwamnatin Amerika, wanda aka zo za a sabanta mana gandarin Kwanni amma dukkan kuɗi miliyar 47 wanda za a kashewa cikin gandarin Kwanni. Shine dalilin mun kira wannan taro, saboda yana da kyau kamin a tunkare ka a ce zaman ka na gyare.
Haka ma a wajen manoma, wannan taron yayi kamar yanda sahabi Isa wani manomi ya shaida mini.
Inda mun ka cimma a yau tallafi ne kasa mun ka samu nan Niger ga kasar Turawa ga Amerika. Ita ta tattaho kasar Amerika ta tattaho da niyyar ta taimaka mana bisa ga aikin gana mu na gandun. To shine yau magabatan mu na Kwanni duka gaba ɗayan su guda uku sai da sun ka haɗu nan wurin sun jawo ra'ayoyin mu gaskiya kuma mun gane muhimmancin magana su. Da lalle Turawa tallafin da za su ba su wa lalle sai sun gani mu ma kakana muke. Bisa ga hakan ga sun kai muna jawabi mun fahim ta. Sun ka ce bisa ga zaman da ake yau lalle zama ba tahiyata ba a sake tahiyata. a sake tahiya lalle ko wanda yake maka yara kayan ka bai maka ba mu ma mun san da haka lalle sun ce mana ba su kawo abin su sai sun gana mu zama to kuma sun gana mu zaman nan ga ba zama na ba ko gani an gyara shi to shi na muka kira gare ku mu da ku ɗan uwanmu ga kowa shi ga mu zuna mai na an kai babu mutum mu zuna in eka dai tun farko ka san da sani in baka biya ta ba ta kata ba to ana ta ruwa da mu da ku da mu da ku yanzu ta kare babu ruwa kwana 30 da an kadi ba ka biya ikanka in ka biya ikanka ka saurara ka ji abinda zai afkuwa
a gaida Haruna Mamman Bako masu sauraron mu anan miki kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Haruna wanda ya agaza wajen kawo muku shirin sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya
wallahi yanzu kuma ga sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email
Sakonmu na farko yace Salam BOA Hausa hakika hutun kwana 10 da shugaban Najeriya Buhari ya tafi abu ne mai kyau da fatan Allah ya sa ya gama hutu lafiya amin sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi sai kuma sakon mutawakkil Gambo doko dalibi a kwalejin Gumel yace hakika gargadin da gwamnatin jihar Adamawa ta yi na cewa ƴan mata ƴan kunar bakin wake sun fito da wata sabuwar dabara ta tafiya da jarirai wajen kai hari domin kada a gano su abin a duba ne dan haka ya kamata al'umma mu yi amfani da masaniyar da muke da ita a yankunan mu wajen fallasa asirin duk bakuwar fuskar da bamu aminta da ita ba ga jami'an tsaro dan a gudu tare a kuma tsira tare sai wannan sakon yake cewa assalamu alaikum BOA Hausa da fatan kuna lafiya muna fatan taron gwamnoni da sarakuna da aka yi a Kaduna ya zamo silar magance rikice-rikicen addini da na kabilanci wanda muke fama da shi a fadin Najeriya baki daya amin sakon hadin gwiwa daga mutar dan Mu'azu baban Khalifa Jikan Kande da Janar Baba Sabana Afcon Yola da Idris Jikan Kande gidan mai kwari sai kuma wannan sakon yace salam BOA Hausa da fatan kuna lafiya ƙara aika sunan Ibrahim Magu a matsayin shugaban hukumar EFCC a gaban majalisar dokoki da shugaba Muhammadu Buhari yayi hakan yayi daidai idan har kuma ƴan majalisar suka kyamincewa da shi to sai mu ce mun san dalili sako daga Abba Sa'ad Mahuta sai kuma sakon Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau Bajoga suka ce assalamu alaikum BOA Hausa zahiri sabon salon kai harin ta'addanci da ƴan ta'addan Boko Haram suka bullo da shi na kai hari da jarirai marasa galihu waɗanda ba su san komai ba bai zo mana da mamaki ko kadan ba mun san abin da ya fi haka ma ƴan ta'adda za su iya yi muna fata duk wani salo da suka bullo da shi Allah ya tona musu asiri
yanzu kuma ga labarai a takaice
Shugaban kasar Gambia Adama Barrow ya zabi wata mata wadda ta taka muhimmiyar rawa wajen hada kan jami'an adawar kasar don samun galaba akan Yaya Jame a matsayin mataimakiyar sa. Zaben Fatumata Tambajan ya zo ne a daidai lokacin da Barrow ke ci gaba da shirin komawa Gambia daga makwabciyar kasar Senegal inda aka rantsar da shi shugaban kasa cikin makon da ya gabata a lokacin da Jame ya ki sauka daga kan karagar mulki. A makon sa na farko da fara aiki, shugaban kasa Amurka Donald Trump ya fara da janye Amurka daga cikin jerin kasashen bunƙasa harkokin kasuwanci guda 12 na yankin Trans-Pacific da kuma dakatar da daukar sabbin ma'aikata a ma'aikatan gwamnatin tarayyar kasar. Ya kuma jaddadawa shugabannin majalisar dokokin kasar cewa magudan zabe ne suka hana shi samun yawan kuru'un jama'a a zaben da aka yi a watan Nuwamba. Kasashen Rasha da Turkiya da Iran sun amince yau Talata su ba da wakilai da za su sa ido akan yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya.
Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na lokaci baki ɗaya amma idan Allah ya kama da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu zo muku dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da Titiya ne gabatar da shirin da kuma Sa'ida Hamdun da ta hada wannan shiri. Sai injiniyan mu wato Linus Rimkus Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC sai dai kada ku nisa domin ga Kabara da Safina da Maryam da Ibrahim Jirmai dake kawo muku Facebook live akai tsaye assalamu alaikum